Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa da ku yau Laraba 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa ɗaya daga cikin kungiyoyin fararen hula a Najeriya da ke yaki da ayyukan cin hanci da rashawa, CISLAC, ta koka game da yadda jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS suka kai mata wani samami a ofishinta da ke Abuja. Haka kuma za mu kawo muku rayuwar wasu 'yan Najeriya na fatan da suke da shi a sabuwar shekarar 2022. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi magana da shugaban Russia Vladimir Putin gobe Alhamis, a cewar fadar White House, yayin da Washington ke ci gaba da aiki da kawayenta wurin daukar mataki na bai daya game da tare sojoji da Russia ke yi akan iyakar Ukraine. Biden da Putin za su tattauna akan batutuwa da dama, ciki har da matakan diplomasiya da ake shirin dauka da Russia, inji mai magana da yawun kwamitin tsaron kasa Emily Horn tana faɗa a wata sadarwa. Ta ce Biden ya yi magana da shugabanni da dama a nahiyar Turai akan halin da ake ciki akan iyakar Ukraine, yayin da jami'an gwamnatin Biden suke tuntubar kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai da kuma kungiyar tsaro da aiki tare a nahiyar Turai. Kasashen yamma sun bayyana fargabansu akan yadda Moscow take tara dubun-dubatar sojoji a kusa da iyakar Ukraine tsawon watanni biyu, biyo bayan kwace yankin Crimea a shekarar 2014 da kuma marawa rundunar mayakan 'yan awarin Kyiv baya da Russia take yi a gabashin Ukraine. A yau Laraba, hukumomin Indonesia sun amince jirgin ruwa da ya dauko musulmin Rohingya 120 ya tsaya a gabar tekunta bayan kwace kwana da kwanaki a kan ruwa a lardin Aceh da ke arewacin kasar. An yanke wannan shawara ce saboda mummunan yanayi da fasinjojin cikin jirgin suke fama da shi, wanda galibin su mata ne da yara, inji Amdu Wijaya, wanda ke jagorantar kwamitin ma'aikatan kula da 'yan gudun hijirar da ma'aikatar siyasa da doka da tsaro ta kafa. Gwamnatin Indonesia ta yanke shawarar karɓar 'yan gudun hijirar Rohingya ne akan tausayawa ɗan adam, wanda suka kwashe kwanaki akan teku a kusa da gundumar Biron, inji Wijaya a wata sanarwa. Tun da fari dai hukumomin kasar sun ce za su ƙara tura jirgin ruwan ya koma akan tekun ƙasa da ƙasa, duk da kiran da hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi da baiwa jirgin daman tsayawa a ƙasar. Labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, an rufe kafar yada labarai ta Star News mai rajin kafar demokuraɗiyya a Hong Kong bayan 'yan sanda sun kai samami a ofishinta suka ɗora hannu akan kadarorinta, kana aka kama manyan ma'aikatanta akan zargin laifin buga labarin cinzara jama'a a sabon hari akan kafafen yada labarai. An kafa Star News ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati, kana ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin demokuraɗiyya da ta rage a Hong Kong bayan wani bincike da hukumar tsaron ƙasa ta gudanar a wannan shekara, wanda ya kai ga rufe kafar yada labarai ta Apple Daily ta hamshakin ɗan kasuwan nan Jimmy Lai da ke ɗaure. Wannan samamin ya haifar da damuwa da dama game da walwalar aikin jarida a yankin da Burtaniya ta mulka, wanda aka maida shi ga China a shekarar 1997 tare da alƙawarin kare haƙoƙin da ɗaiɗaikun mutane, inji ƙungiyoyin kare kafafen yaɗa labarai. Steve Lee, shugaban sashen tsaron ƙasa na 'yan sanda, ya faɗa wa manema labarai cewa Star News ta buga labarai da kuma sharhi da za su tunzura jama'a su tsani hukumomi. Wani shahararren masanin tarihi ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama ya bayyana kaɗuwarsa game da hukuncin da kotun kolin Rasha ta yanke a jiya Talata akan rufe kungiyar fafutuka ta ƙasa da ƙasa ta Memoria International, wanda ya bada tarihin cin zarafin tsohuwar tarayyar Soviet tare da gano waɗanda tsohon ɗan mulkin kama karya na tarayyar Soviet Joseph Stalin ya shafa. Kungiyar rajin kare 'yancin bala'adama, wanda ta daɗe tana shan wahala a hannun hukumomin Rasha, an kama ta ne da laifin take dokar da ta buƙaci duk wata ƙungiya mai zaman kanta da ma wasu ƙungiyoyin su yi rajista a matsayin dillalan ƙasashen waje idan sun kasance suna samun taimako daga wajen. masu sukar lamirin Kremlin sun ce ana auna kungiyar ce bisa dalilan siyasa. Wata kungiya mai kawance da Memorial International da ake kira Memorial Human Rights Center da take gangami a madadin ƴan siyasa da suke daure a Rasha ita ma tana fuskantar barazanar doka. A yau Laraba masu shigar da ƙara a Moscow za su buƙaci rufe ta bisa ikirarin da ake mata na tabbatar da ta'addanci da kuma amincewa da tsatsauran ra'ayi cikin wallafe-wallafinta. Zaluntar kungiyoyin International Memorial da Memorial Human Rights Center cin zarafi ne ga ayyukansu masu kyau da kuma kare haƙƙin bil'adama a ko'ina, inji sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata sadarwa da ya fitar da yammacin jiya Talata. Yana mai cewa mutanen Rasha da kuma miliyoyin da suka sha wahala daga zaluncin zamanin Soviet sun cancanci a kyautata musu. Blinken ya ci gaba da bayyana goyon bayan Amurka ga waɗanda ake auna su a Rasha da suke bayyana 'yancinsu, suna faɗan albarkacin bakinsu, suna kafa ƙungiyoyi, kana suna shirya tarukan lumana.
A gaida Baba Yakub Bakeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar da ke yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa, CSLAC, ta koka game da yadda jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS suka kai mata wani samami a ofishinta da ke Abuja. Wannan lamari dai ya sa an fara nuna damuwa game da ƙoƙarin matsa ƙungiyoyin da ke ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Daga Abuja, ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Wannan lamari da ya auku ne a ranar Litinin da ke zama ranar hutu ga ma'aikatan gwamnatin Najeriya, inda jami'an hukumar DSS suka kai samami ofishin CSLAC cikin manyan motoci ba tare da kai wata takarda ba kafin gudanar da hakan, yanayin da ya matukar kada kungiyar sakamakon kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu. Awal Musa Rafsanjani shike zama babban jami'in kungiyar ta CSLAC.
Mun yi mamaki gaskiya na zuwansu, musamman ba tare da neman gayyata ba ko kuma ba tare da sun sanar da mu ba, kuma a cikin hutu kenan, inda sun samu damar shiga ma da watakilla muna zargin cewa ko za su je su kwashe kayan aikinmu ne. To mu ko sun shiga ba wani abu da za su gani, saboda ba muna yin wani abu ne wanda ba daidai ba, kuma ba ma yin wani abu da yake ta dokar kasa ko kuma yake ake gani kamar wani abu ne na kiyar gwamnati, illa kawai duk abu waɗanda muka wallafa suna ma da shi dan muna aika musu. Mai duk littattafan da muka wallafa da kasidu da mujalloli, dukkan idan muka yi muna kaiwa jami'an tsaro dan su gani, dan su gyara, dan su san abin da 'yan kasa suke cikin dishi a damuwa.
Masanin shari'a barista Musa Arife ya yi bayani kan matakan da ya kamata a ɗauka ta fuskan doka kafin kai samami ga duk wanda buƙatar hakan ta taso a kansa.
Security agencies suna da right su sacin din kowane ne, so long as suna da search warrant a hannunsu. Idan ba su da search warrant a hannunsu, suna da arrest warrant, kuma wannan mutumin yana wannan wajen, kawai za su nuna search warrant din ne ko arrest warrant din su kama wannan mutumin. In ba su nuna search warrant ba, to wannan yana nuna arrest din su ko search din su is illegal, baya kan doka.
A wani bangare kuma barista Buhari Yusuf ya yi ƙarin haske kan wannan batu.
Dan DSS sun tafi a ofishin CSLAC sun je neman bayani ko kuma a sun kama wasu da suke tunanin suna da laifi, ba su laifi a tsarin Najeriya ba. Duka kama mutane yake buƙatun dole a tafi kotu a je a karɓo takardu ba.
Lawan Baba Oto da ke zama tsohon jami'in da ke ba da shawara kan sha'anin tsaro daga jihar Plateau ya fito fa albarkacin bakinsa da haka.
A matsayinsu na masu aiki ta ƙarƙashin ƙasa wajen bincike su DSS, kamata yi idan da akwai wani abu da suka gano na almundahana ko na cin zarafin wani ko na tozarta wani wanda su a nasu wannan kungiya ta haɓaka yaƙi da cin hanci da rashawa suka yi wani, to a nan akwai abu biyu da ya kamata a ce an yi shi. Ba muna gyara jami'an tsaro ayyukansu ba ne, a'a muna ba da shawara ne domin duk mun shafi aikin tsaro, kamata a yi a rubuta musu takarda a ce abu kaza da kuke zargi menene hujjar ku a kai, sai su ajiye ta a baza a teburin DSS din a fili, ba duk da bamu san menene kuma yake ƙasa ba kafin bayani ya fito.
Kawo yanzu dai hukumar ba ta bayyana dalilanta na kai wannan samami ba. Mun kuma yi kokarin jin ta bakin shugaban hukumar ta DSS Yusuf Magaji Bichi lamarin da ya ci tura, sai dai a cewar Awal Musa Rafsanjani to ne kungiyar ta aika wa shugaban wasika.
Mun rubuta wa shi shugaban wannan hukuma ta DSS wasika kan cewa yayi bincike kuma ya tabbatar da kan cewa kungiyoyin sa kai musamman waɗanda suke fafutukar yakin karaƙe bil adama da yaki da cin hanci da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya a daina takura musu a daina ci musu mutunci a daina hana su saka ta dan a tabbatar da kan cewa an samu ingancin demokradiyya da kuma gaskiya da adalci a Najeriya.
Wasu masu fashin baki da ina ganin cewar wannan sumame da aka kaiwa kungiyar baya rasa nasaba da hukumar DSS na yi wa kungiyoyi masu sa ido kan ayyukan da suka shafi cin hanci da rashawa bita da kulli ne sakamakon yanda kungiyar Sisla ke yawaita tsoma baki kan ababen da suka shafi almandahana a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, to har yanzu dai muna Najeriya. A yayin da ya rage ƴan kwanaki kaɗan shekarar 2021 ta ƙare, wakilin Hassan Umar Tambuwal ya jiyo mana ra'ayin wasu ƴan Najeriya na fatan da suke yi a sabuwar shekarar 2022.
Sunana Barmasi Abubakar, fata na sabuwar shekara 2022 muna kira ga shugabanni da Allah a dangan mana tsaro, saboda rashin tsaro ne ma na kawo mu ibadan neman kuɗi da rashin aikin yi. Inda akwai aikin yi da ba mu zuwa ibadan neman kuɗi, kuma muna son mu zama cikin iyalinmu mu nemi abin da mun kaci.
Kamar wani irin aiki kuke so ku samari?
Samari muna son aikin yi wanda gwamnati za ta bamu aikin yi wanda za mu samu abin da za mu ci.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Dan Gidangero. To mini fatan ga sabon shekara ta 2022 mai kamawa.
Fata ta ga shekara Ubangiji Allah shi bamu zaman lahiya. Awo ya ƙara bamu zaman lahiya cikin Najeriya da kasashen duniya. Sannan wata ta Ubangiji Allah shi ƙara sa musu gabanin mu su dage kan tsaro su ba mutanen mu tsaro. Sashe-sashen na mutane da aka yi na ka fansa a doki bako a doki mutum a tsayi daji a kai shi a ce sai ya bada kuɗi da kuma su kwari shanun mutane suna hahalbe su. Ubangiji Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya, mu kuma sa su shugabanni su tahe tsaye kan abubuwan da ake muna a Najeriya mu. Au Allah ba mu zaman lafiya.
Sunana Usaini China.
A mi a fatan ka ga sabon shekara.
Ta sabon shekara kan muna roko fata Allah dai ya maimaita mamu. Allah shi kai mu na badi. Allah ya sa mu dace kuma Allah fishe mu kunyan mu. Kaga dai mutum dai yana nan yana da maki. Allah ya kero ka ifishe shi wajen maki. Allah da ya fishe wajen maki. Allah ya sire mu.
To me yake son gani cikin wannan sabon shekara ta 2022?
Alheri ya kofi mu gunta. Alheri ya fi mu gunta. Muna so Allah ya saka mu da alheri. Mu samu kudi, mu samu lafiya, mu samu dogon rai. Abin da muke fata kenan. Allah shi ke mu.
Sunana Hassana.
To me fatan ki ga shekarar 2022 mai kamawa?
Allah Ubangiji shi ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya. Allah shi rage mana fitintunin da suke tasowa a Najeriya. Fata na annan alheri a wannan. Allah ya kawo mana zaman lafiya a sabon shekara. Shugabanninmu Allah ya ba su lafiya da basiran da za su kare mana fitintunin da suke damun talakoki. Fata na da sabon shekara kenan.
Allah nuna alugure mai yanzu.
Me ya fatan ka a sabon shekara ta shekara 2022?
To muna fata wannan abin da ake a Najeriya da arashin Najeriya abin ya canza, saboda ana ta kashe mutane ɗaya kowa lokaci ba mu ko a ce an samu canjin mu wanda shugaban wanda komi a ce kuma kullun karuwa yake yi. Amma ne wanda ga bakin ciki duk wanda dan arewa yana bakin ciki wannan abin da ke faruwa a ce kullun ana kashe mutane babu ne canza. Sannan ana sayar mu kamar ba sojoji, to sojojin sun ba su aiki na ko kuma a kai to wannan abin ya faru kullun ba a canje ko kuma ba su ga aiki za su je su zauna kawai suna bayan kan ka talaka ba wata kan komai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, yayin da ranar 25 ga watan kowane Disamba rana ce da mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Kirsimeti, wakilin Hassan Umar Tambuwal ya ziyarci wata majami'a a ranar, ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
Come on, I'm not tired. tayo da sa mu girma tayo Allah mu wannan rana tare mu haɗu mu yi murna tare Na hada mu cikin kaunan ka ya Almasihu Yesu Kristi mu kuma samu gode Ya bodo faka ya tabata bare ka sarbe ya bodo faka cikin suna Yesu
Samu gode ya shi mu masama da mai wannan cikin da za a ci gaba yi gare kome da za mu yi ayyuka da cinta cikin suna Yesu
Amin
Duka ayyuka da zai taimu da zurfi mai fi Allah ka yaye mu da shi.
Amin.
Yesu ka kada yi mata kau.
Amin. Evan Philip Mayango suna na ke. Muhimmanci wannan rana ta Christmas. Ana ne wanda Ubangiji Allah mu ya aiko mana da mai ceto wanda aka haife shi rana tayo. Gaban da littafi ya ba mu haske da cewa yau ne aka haife mana mai ceto a cikin littafin Luka sura 2 aya 11. Saboda haka rana tayo yana da muhimmanci domin an ba mu mai ceto ba duka fadi duniya ne. Saboda haka yana da kyau mu yi menene, mu yi farin ciki, mu yi murna. Domin rana tayo. Mu kama Allah ya bo da kaka domin alheri da ya yi mana sa'ana kuma rana da kyau a Krista su zama masu nuna kauna da juna sa'ana kuma su zama wanda za su yi kusa da Allah ta wuri a yabobin su da dokaka domin dangantaka namu da Allah kada ya yi nisa
idan mutum Krista ne rabaran mi ya kamata ya rika yi a wannan ranar Krismati
na miki ko na mai ce abinda ya kamata ya kasance shine mu zama masu nuna kauna daya sa'ana kuma mu je mu yi ma Allah sujada sama domin dangantaka namu da shi ya tsaya daidai idan muka nuna mishi sujada shine kuma zai kawo mana kauna mu zai kafa kauna juna mu wanda ba za mu saba mishi ba ko mu saba ma wani ba sa'ana kuma mu zama masu yafewa sa'ana kuma mu zama masu ziyarce juna mu zama masu kyauta domin Allah ya ji daɗi da ayyuka mu
to koyaya sauran mabiya addinin Krista suke ji a game da wannan ranar Krismati na tattauna da wasu kristoci a cocin ta bishara
sunana Deborah Philip
a wannan rana ta Krismati dami-dami kuke yi ku uwayen mata
a wannan rana ya zama na kyakkyawar rana babbar rana ne wannan mucika da farin ciki mucika da murmushi a kota ina yanda zamu yi mai yaran mu yayan mu tafiya kai hanya yanda za su sai muhimmanci na wannan rana a kada su rase a wannan rana ba domin da za mu sasa kai hanya da su bi gurbi Ubangiji kamar rana ta ya zama rana ne wanda ya kai sai mana mai ceto so ya zama na rana wanda za mu girmama sunan sa za mu daukaka sunan sa fadi duniya ko ta ina a wannan rana tayo so mu mataye na aure mu zama su ba da kai mu girma mu zuba da girma mu yaya mu ma ba za su ga mu da muhimmanci ba amma muna nuna musu hali mai kyau muna nuna musu gurbi mai kyau a inda muna tafiya da su su ma za su bi gurbi na mai kyau za su bi hanya wanda ya dace hanya da ya yi kyau shine za su bi a wannan rana mu gode da Ubangiji Allah ya kai mana rana
sunana Laji Josiah so ranan Christmas dai ranan farin ciki ne ba masu bi duka Kristan gaba ɗaya na duniya ranan aikuwan Yesu Almasihu haske duniya ya zo duniya amma sai mu na mata da iyaye muna koya ma ƴaƴanmu maganan Allah su san ranan ta yau rana ne fa na daukaka sunan Ubangiji da zuwan haske zuwa duniya muna nuna ma yara kuma su guji son zuciya da abubuwan da yasa su halaka domin wannan rana wai su mai da shi wani nufi daban ba domin su daukaka sunan Ubangiji ba ƴaƴanmu muna musu addu'a su dinga yin kamar da muke bikin mun gani iyayenmu suna yi haka ƴaƴanmu ma suna gani suna yin wannan bikin Kirismeti
kuma a wannan rana ta Kirismeti kuna fita yawon sallah kamar yadda musulmi suke yi
kwarai kuwa muke fita yawon Christmas zamu je gurin shakatawa wuri wurare filin farin ciki mu je wurin tsayayya wurin Abuba Park zamu kai yara je su zona su yi ayi bikin Christmas lafiya muna zuwa shakatawa sosai muna ziyara muna yin abinci muna kaiwa wayanda ba su da shi zaka taimaka musu wayanda kuma za ka kai ziyara ko wani party haka gida zaka hada a zo a taru ayi wakoki a daukaka sunan Ubangiji amma ba mu so mu yi wanda zai kaida doka wanda zai sa ayi zunubi duk wanda zai sa ya kawo lalaci ko shaye shaye ko wasu abubuwa mara kyau amma sai yin masu bi ba mu so
Godwin Jay Bakos to wannan ranan gaskiya rana ce wanda zamu ce na murna ne na iPhone Yesu kuma rana ne na mu'amala da kowa rana ne wanda muna jin dadi duk duniya ma tana celebrating wannan ranan so wannan rana ne ta murna wanda zamu jawo mutane mu yi mu'amala da su ta murna ta farin ciki saboda mu zauna lafiya da juna
to ni ne mai suna Morris Moses wannan rana ce ta farin ciki rana ce ta murna wanda da maza da mata da tsofaffi da yara da kuma abokanayen arziki muke taruwa mu yi wannan murna tare da su domin nuna murnar Christmas ko kana da wani sako ga jama'a musamman kristoci matasa sako da nake so in bayar ga wannan rana ne na farin ciki amma wasu sun dauke shi rana ne na lalata na shaye shaye na wani abu daban ina bada shawara ga yan uwana matasa kowa yayi murnan wannan Christmas akan hanya da ta tantanta yayi kokari ya kiyaye duk wani gurbataccen hali wanda zai kawo matsala ko wani cikas a cikin wannan rana ayi shi ayi farin ciki a ci abin ci da yan uwa da abokan arziki ayi murna a kuma sha hannu a zauna lafiya
sunana Happiness Blues Dungo daga Plateau Local Government ina da farin ciki da murna da aifo Ubangiji da ya bi tare da ni tun da fa a January zuwa December ana da rai kuma ana iya bo da murna da aifo sa don ya mutu domina
san Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
kwallon kafar kasar Ghana da Black Stars ta samu goyin bayan tsohon dan wasa Muhammad Bolo da kawo karshen lokaci mai tsawo da tattauka bata ci kofin Africa ba na kasa da kasa a Kamaru sau hudu Ghana na cin kofin tare da Bolo cikin ɗan wasa na 1978 shekaru hudu kuma bayan haka sun kasake cin kofin a kasar Libya wanda shine lokaci na karshe har yau Black Stars da coach Milovan Rajivac ke jagora ta matsu ta samu cin kofin a sabon shekara don kawo karshen shekaru 40 na zaman jira kuma Muhammad Bolo yayi imani za su baiwa maraɗa kunya nayi imani za su tabbaka abun kwarai a Kamaru in ji dan wasan na House of Oak na taba faɗa cewa zai yi wuya mu kawo karshen jirar da muke yi na cin kofin amma ganin yadda lamura ke tafiya karkashin Milovan na janye wannan ikrari Kocin din na House of Oak Samuel Bedu yayi imani yaran sa sun ka cutar da kansu bayan sun ka samu gaba sun ka saki har suka yi biyu da Dreams FC a ranar Asabar a wasan ligin Premier Ghana. Phobias suka bude raga cikin minti na 27 da soma wasa ta kafa Daniel Afriye Bani wadda ya daki kwallo daga nesa ya fada raga ya bar mai tsaron gida Gofred Amuwa yana kamun iska kan a tafi hutu rabin lokaci James FC Tarama ta kafar Isa Ibrahim kuma suka shiga gaba lokaci da Ismail Didi ya zura kwallo mai kyau a raga cikin minti na 82 sannan Salima Adam sai ya rama wa House of Oak ana dab daga mawasa James FC kungiya ce mai kyau amma House of Oak ba ta zo ta yi baran-baran da ita bane mun zo ne mu yi nasara amma abin takeici mun yi baran-baran din zamu dauke shi haka nan in ji Boydo so dan wasan bangaren matasa ko Supu Kubwansa yanzu shine sabon vice din din makarantar wadanda suka gama jami'a na jami'ar Kwame Nkrumah University of Science and Technology NUS a takeici Kubwansa ya samu daukaka zuwa cikakken professor ne a sashin shirye-shirye na jami'a ranan 1 ga watan Agusta shekarar 2021 wannan yasa ya zama professor mafi kuruciya a jami'ar ranan Juma'a 19 ga watan Maris aka ba da sanarwar karin girma da an kai wa Professor Michael Okubonse an kara matsayin sa zuwa cikakken professor ne bayan majalisar mulkin jami'ar ta amince da naddida committee karin girma da naddida na jami'an tare da hukumar karatu dangane da bukatar sa na samun karin girma zuwa cikakken professor na sashin shirye-shirye da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Redwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice.
Baballe a takaice shugaban Amurka Joe Biden zai magana da shugaban Russia Vladimir Putin gobe Alhamis a cewar fadar White House yayin da Washington ke ci gaba da aiki da kawayenta wurin daukar mataki na bai daya game da tare sojoji da Russia ke yi akan iyakar Ukraine. Biden da Putin za su tattauna akan batutuwa da dama ciki har da matakan diplomasiya da ake shirin dauka da Russia inji mai magana da yawun kwamitin tsaron kasa Emily Horn tana faɗa a wata sadarwa. Ta ce Biden ya yi magana da shugabanni da dama a nahiyar Turai akan halin da ake ciki akan iyakar Ukraine yayin da jami'an gwamnatin Biden suke tuntubar kungiyar NATO da kungiyar tarayyar Turai da kuma kungiyar tsaro da aiki tare a nahiyar Turai. A yau Laraba hukumomin Indonesia sun amince jirgin ruwa da ya dauko musulmin Rohingya 120 ya tsaya a gabar tekunta bayan kwashe kwana da kwanaki akan ruwa a lardin Aceh da ke arewacin kasar. An yanke wannan shawara ce saboda mummunan yanayi da fasinjojin cikin jirgin suke fama da shi wanda galibin su mata ne da yara inji Amdu Wijaya wanda ke jagorantar kwamitin ma'aikatan kula da yan gudun hijirar da ma'aikatar siyasa da doka da tsaro ta kafa. A ƙarshe a yau Laraba an rufe kafar yada labarai ta Stand News mai rajin kafar demokaradiyya a Hong Kong bayan 'yan sanda sun kai sabamai a ofishinta suka ɗora hannu akan kadarorinta kana aka kama manyan ma'aikatanta akan zargin laifin buga labarin cin zarar jama'a a sabon hari akan kafafen yada labarai. An kafa Stand News ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati kana ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin demokaradiyya da ta rage a Hong Kong bayan wani bincike da hukumar tsaron kasa ta gudanar a wannan shekara wanda ya kai ga rufe kafar yada labarai ta Apple Daily ta hamshakin dan kasuwan nan Jimmy Lai da ke daure.
To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tana ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake shi ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.